نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتينا الحميس تقوص قواتن المحرم أشيكرا تدبو دير تريه أولى أربعين دبقوا هجرا من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة واندي ديري دقوكو قواتن بقوا أشيكرا تدبو بيودة أشرين دبير ميلادية A yau insha Allah za mu fara karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya daga wannan majalisi namu mai albarka na Masjidil Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano. Da haka yau shine darasin mu na farko na fara wannan karatu bayan kammala karatun Kitabu Tauhid wanda ya gabata a mako biyu da suka shude. Littafin Al-Aqidatu Tahawiyya mawallafin littafin shine al-imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad at-Tahawi. Imam at-Tahawi sunansa na gaskiya shine Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Azdi al-Hajari al-Misri at-Tahawi al-Hanafi, amma ane masa al-kunya da Abu Ja'far. An haife shi hijira tana da shekara 239. Malaman musulunci sun yi kyakkyawar shaida da yabo a gare shi dangane da iliminsa da kuma nagartar halinsa. Malami na farko Abu Sa'id ibn Yunus yace wa kana thiqatan sabtan. Abu Ja'far Tahawi amintacce ne kuma tabbatacce ne. Kalmar thiqa ana nufin amintacce, kalmar sabat ana nufin tabbatacce wanda ba a da shakka akan ilimin sa. Lafuzza ne daga cikin lafuzza na malaman jarh wa ta'dil. A ilimin hadisi akwai ilmul jarh wa ta'dili, ilimin da yake magana akan halayen marwaitan hadisi ko halayen malamai dan a san matsayin kowa ta yadda zai yi a karbi hadisi a gare shi ko ba zai yi ba ta fuskar amanarsa da nagartakarsa, domin Allah subhanahu wataala ya gaya mana ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya ku wadanda suka yi imani idan wanda ba ku da tabbaci game da halayyarsa ya zo muku da labari to ku yi bincike kar ku dora hukunci a kai. To daga nan ne aka samu magana akan wani mutumin kwarai ne za a iya karbar labarin sa, wani ba mutumin kwarai bane ba za a karbi labarin sa ba, dan ya zama an bautawa Allah bisa ga yaqini ba bisa ga shakka ba. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa da lokacin sahabbai duk wanda ya bude baki yayi magana sai a karba, saboda su sahabbai Allah ya yi musu shaida baki ɗayan su ya ce ya yadda da su. Wassabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladhina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Kuma a ɗaya daga cikin fasarorin malamai da Allah ya ce ula'ikal ladhina hadallahu fa bihudahu muqtadi, suka ce sahabbai yake nufi. To haka nan fadin Allah wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin almu'minina, anan sahabbai yake nufi. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ula'ika hum khairul bariya, sahabbai yake nufi. To da ire-iren waɗannan, to amma da sahabbai suka shude wanda ba su ba suka zo, to daga nan ne sai aka fara samun amana ta fara yin sauki. to shine daga nan sai aka fara bin diddigin labarai duk wanda ya fada sai an ce kai ma waye gaya ma shi ma waye gaya masa shi ma waye gaya masa daga nan har akai ga annabi sallallahu alaihi wasallama daka daga nan ne malamai suka ce sai muka fara cewa sammula na rijalakum ku gaya mana suwa suka gaya muku shi yasa ɗaya daga cikin mutan magabata Abdullahi ibn al-Mubarak Allah ya ji kansa da rahama yake cewa al-isnadu min ad-dini laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi ginshiki ne a addini wane ya ji gawa ne wane ya ji gawa ne wane ya ji gawa ne yace ba dan isnadi ba da kowa sai furta abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama to amma daga wane ya ji gawa ne daga nan ake tantance makaryaci da mai gaskiya an gane ko to daga nan ne malaman ilmul jarhi wa ta'dil suka fitar da alfazul jarhi da alfazul ta'dili kalmomin da in aka gaya maka suka suke nufi ma'ana ba za a karbi maganar ka ba da kuma kalmomin da in aka gaya maka yabo suke nufi ma'ana za a karbi maganar ka to daka anan da Sa'id ko Abu Sa'id ibn Yunus yace da Imam Dahawi thiqatan sabatan shaida ce ta cewa ya kai a karba addini daga wajensa an yadda da aqidar sa ta musulunci kuma an yadda da ilimin sa to sannan yace faqihan aqilan Abu Ja'far Dahawi masanin fiqh ne kuma mai cikakken hankali da nutsuwa ولم يخلف ولم يخلف مثله bayan shudewarsa ba a samu wanda ya mai gurbin sa ba irin abin da ake cewa la khalafa ba'da salam yaso da dama idan malami ya mutu ana shan wahala kafin a samu me makwafin sa to shi ma Abu Ja'far al-Tahawi bayan rasuwarsa an sha wahala ba a samu malami kamar sa ba a garin su وقال ابن كثير ابو الفداء ابن كثير ينا فدا يتي صاحب المصنفات المفيده يتي wannan Abu Ja'far Dahawi da kuke ji da gani Ahmad ibn Muhammad ibn Salama yana da wallafe masu matukar amfani daga cikin wallafan sa akwai wannan littafi na al-aqidatu dahawiyya da zamu karanta akwai sharhus sunnah an gane ko na al-Imam al-Tahawi ko as-sunna ta al-Imam al-Tahawi akwai mushkilul athar a gane ko shi ma na Tahawi yana da littattafai da dama da haka Ibn Kathir ya masa sheda yace littattafan sa suna da matukar amfani wal fawaidul aziza kuma yana da fa'idoji a cikin littattafan sa masu ya samu ya fada maka abin da zai wahala ka same shi a wajen wani daga cikin malamai na fiqhu ko na wata fa'ida ta luga ko wata fa'ida ta isnadi wa huwa ahadu thiqatil athbati ibn kasir yace ɗaya ne daga cikin amintattun mutane tabbatattu wanda kafarsu ta kama ƙasa a cikin tekun ilimi wal huffazil jahabiza sannan ɗaya ne daga cikin mahaddata gwaraza a ilimin hadisi in aka ce maka hafiz to ana nufin wanda ya haddace alfa alfi hadis ma'ana hadisi miliyan 1 to da ka shi Imam Dahawi ya kai a kira shi da suna Hafiz cikin malaman da suka yabe shi akwai Shamsuddin Zahabi al-Imam Zahabi yace wa baraza fi ilmi al-hadis wa fil fiqh Abu Ja'far Dahawi yayi fice a ilimin hadisi da ilimin fiqh وقال كما دي زهبي يتغب دا چوا من نظر في توالي في هذا الإمام دو وان دي بنچ كالتا تفن وان مالمي يي نظري اچكنسو ينا نفن تهاوي علم محله من العلم زي سمسعين سا علمي معنا مالمي ني ننونا وسعى وسعى معارفه كما زي سن يلور علمان سا دا غوغي ستت karantarwa da karatu malami na hudu daga cikin malaman da suka yi shaida ga Imam Dahawi akwai Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Ibn Hajar yace sannafa tasanifa dahawi yayi wallafa wallafe wa bara'a fil fiqhi kuma ya goge ya kware a cikin ilimin fiqhu wal hadith da kuma ilimin hadisi da haka wannan yake nuna maka da malamin da za a karanta littafin sa malami ne wanda karansa ya kai tsaiko a karatu kuma ba wai malami ne na yanzu ba na dauri ne wanda daman ilimi ingatacce an fi samun sa a wajen wa malaman da na dauri magabata domin shi ilimi a ka'idar sa gurgurdan kusancin sa da zamanin annabi gurgurdan ingancin sa domin ilimi yana gaba ne yana sakarkwacewa yana gaba yana sakarkwacewa da haka shi yasa sahabbai sun fi kowa gwanewa a ilimi domin wanda suka sha ilimin daga wajen sa shine gwani na gwanaye malamin da yafi kowane malami duniya da lahira shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka daliban sa sun fi na kowa fahimta da ilimin da sani to su ma masu biye musu sai nasu daliban tabi'ai kenan masu biye musu sai nasu daliban tabi'ut tabi'ina kenan to da haka har izuwa yau to da haka imamu dahawi na dauri ne ba na yanzu bane ba domin an yi shi tun hijira bata kai karni uku ba a karni na biyu aka yi shi mana bayan hijira tana da shekara 236 a lokacin aka haife shi kaga tun annabi bai kai shekara 300 da barin duniya ba hijira bata kai shekara 300 ba tufiya imamu dahawi ya rasu fi zilqa'da a watan zulqa'ida sanata 21 shekara ta 321 to idan ka irga shekarar da aka haife shi 239 da shekarar da ya mutu 321 zaka ga yayi shekara 72 a duniya to kuma daga shekarar da ya mutu hijira tana da shekara 321 zuwa yau shekarar sa 1136 da barin duniya da haka wannan littafin da zamu karanta shekarar sa 1000 yau da 136 da rubutawa to da haka wannan yana nuna mana cewa za a dauko ilimi ne daga ina daga tushen sa kuma duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya wanzar da shi shekara 1100 da kaza na alkhairi ana karantawa to wannan alama ce ta Allah ya yarda da abu domin yana daga cikin alamar yaddar Allah da abu na alkhairi ya wanzar da shi a dade ana cin gajiyar sa a dade ana cin moriyar sa amma idan Allah bai yarda da abu ba to yakan karar da shi ya batar da shi cikin kankanin lokaci shi yasa lokacin da Imam Malik zai rubuta muwadda malamai yan gasa a Madina su ma duk sai suka fara rubuce kowa ya sa wani nasa littafin shi ma sunansa muwadda sai almajiran Imam Malik suka kawo masa tsaigumi suka ce wane ma fa yana rubuta littafi wai shi ma muwadda wane ma fa yana rubuta littafi wai shi ma muwadda sai Imam Malik yace ku kyale su ma wuti alillahi fa huwa yabqa ku kyale kowa ma yayi muwadda sa amma muwaddar da aka yi ta dan Allah ita za ta wanzu to kaga yau in ba labarai ba ba ma za ka san wani malami yana da muwadda ba in ba Maliku ba duk sauran muwaddodin Allah ya tafi da su ya batar da su amma zabadu fa yadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fa yamkuthu fil ardi kadhalika yadribu Allahu al amsal ubangiji yace kun fa tafiya take a banza amma abinda zai amfani mutane na ruwa shi ko shi yake zama a cikin ƙasa to sai Allah ya ce da irin haka muke buga muku misali duk abu mai kyau mai amfani mai nagarta sai mu zaunar da shi duk abu mara kyau mara amfani sai mu maida shi tamkar ya kun fakkoji sai mu tafi da shi to da haka wanzuwar ire-iren waɗannan littattafai na musulunci yana nuna Allah ya yarda da littattafan ya yi albarka ga marubutan domin tsawon wannan lokaci mutane suna karanta irin waɗannan littattafan suna gyara addinin su da shi su kuma masu littafin suna samun me lada to kaga wannan ya nuna Allah ya karba aikin ya yi wa masu aikin albarka ya ci gaba da amfanar da bayinsa da littattafan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya ji kan Imamu Tahawi da sauran malaman musulunci wanda suka hidimta wa addini to da haka zamu koma kan matani kai tsaye yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai matanul aqidati at-tahawiyya matani na aqida at-tahawiyya wadda aka jingina zuwa ga al-imamu Abu Ja'far at-Tahawi an gane ko to ga matanin shi littafin alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai qala al-allama malami mai yawan ilimi ya fada lafazin allama ana nufin babban malami malinta hawa hawa ce mataki mataki ne akwai alim malami amma akwai allama babban malami ma'ana ba karami ba mai yawan sani alauzani fa'ala siga ce ta mubalaga hujjatul islam wanda ake wattake da hujjatul islam hujjatul islam ko sheikhul islam an gane ko ko sultanul ulama ko alhakim ko alhafiz ko almuhaddis duk wannan title ne na malaman da akwai matakin da in ka kai sai a ce ka zama hujjatul islam akwai matakin da in ka kai na ilimi sai a ce ka zama sheikhul islam akwai matakin da in ka kai sai a ce ka zama hafiz ka zama hakim ka zama imamul muhaddisin ka zama amirul mu'minin fil hadis za ku ji duk ana gaya wa malamai title ne na irin wancan lokacin kamar mu yanzu ne a zamanance a ce ya gama secondary yana da secondary certificate ko yana da primary certificate ko yayi diploma ko yayi NCE ko yayi HND ko yayi degree holder ne ko yana da masters ko yana da PhD ko professor ne to da haka malaman da suna da irin wannan taken su ma nasu wanda wannan yake nuna mu ma namun ne yanzu ba laifi bane an gane ko sai dai suna sun yafi namun inganci kuma ko namun ma ijunan mu zaka ga na wani yafi na wani mai inganci yanzu wani za a ce yayi digiri wani ma yayi digiri amma wani digirin nasa kusala ne ta gardawa sun ce wai haddar ɗan islamiya 60 miskina ce an gane ko 60 miskina amma haddar allo to wannan ita ce 60 kamila amma wancan 60 miskina to haka zaka ga wani za a ce maka dakta ne amma shiriri tasa kai ka ce ma bai gama secondary ba wani za a ce maka professor ne amma in an samu wani lafiyayyen dan secondary da ya karatu mai kyau ya fi shi natsuwa ya fi shi hankali domin ilimin nasa duk kawai tsince-tsince ne ba wata magana da yake fada ta akama shi kansa a cikin kokonto yake yanzu akwai wani professor da ya ce wai lafazin aqida ma bai taba zuwa a hadisi ko a qur'ani ba shi bai taba furta magana ba face sai kaga shi kansa ma abin bai zauna ma baballanta na ya gaya wani kullun a cikin tararrabi yake kuma wai professor ne Allah ya raba mu da wannan tararrabi da haka dai zaka ga akwai da yawa daga cikin malamai da ake ce da su hujjatul islam kamar Abu Hamidul Ghazali ya fi shahara da wannan suna hujjatul islam kamar sheikhul islam ne Ibn Taymiyyah ya fi shahara da wannan suna sheikhul islam amma ba wai sunayen su bane balakubba ne na ilimi ana iya gaya wasu ma nan ga dahawi an ce da shi hujjatul islam an gane ko to haka zaka ga Ibn Hajar shi ma al-Asqalani ana ce da shi sheikhul islam kuma ana ce da shi hafiz to da sauransu Abu Ja'far wanda al-kunyarsa ita ce Abu Ja'far al-Warraq ad-Dahawi bi Misra rahimahullahu Warraq mai saida takaddu wannan laqabi ne na sana'a daga al-Waraqa da ka huwa Warraqun shi mai saida takaddu ne kun san kamar yanzu ne kace mai saida littattafai an gane ko to sannan kalmar Tahawi nisba ce bi Misra a Misra rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama to me yace yace hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa wannan ambato ne na bayanin kudirin zuci na ahli sunna ma'ana sahabban annabi ko ma'abuta bin tafarkin annabi wal jamaa da sahabban sa domin kalmar sunna duk aikin annabi da zantuttukan sa da abubuwan da akai bi hana ba su ake kira da me sunna kamar yadda baiquni yace wa ma adabtahu ila annabi min qawlin wa fi'lin fahawa wa ma adabtahu ila sahabi min qawlin wa fi'lin fa mawqufun zukin sai yace wa malin nabiyil marfu wa malit tabi'i huwa al maqtu to daka duk abin da aka jingina wa annabi shine marfu'i kuma shine sunna shi yasa shehu dan fodiyo a cikin ihya usunna wa ikmadul bid'a ya kawo ta'rifat na malamai sai yace ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir duk abin da aka jingina wa annabi min qawlin na wani zance kuma ya tabbata din ya fada aw fi'lin ko wani aiki kuma ya tabbata ya aikata aw taqririn ko an yi bai hana ba to wannan shi ake kira da sunna a wani kaulin nan malamai suka ce aw wasfin khalqiyin aw khuluqiyin kai ko sifa ce ta halitta ko sifa ta dabi'a ka jingina ta ga annabi kuma ta tabbata din to ita ma ana kiranta da suna sunna kamar misalin me an ce annabi yana da cikakke mu to cikakke mun ta zama me sifa sifa ta me ta halitta to da haka ya zama sunna kenan an gane ko manzo Allah tufafinsa baya wuce idan sawunsa kaga wannan sifa ce ta aiki ta zama me sunna manzo Allah yana son kabewa kaga wannan sifa ce ta me ta aiki kuma ta halayya to da haka wannan ya zama me sunna to duk abin da aka jingina wa annabi cikin waɗannan abubuwa shi ake nufi da sunna to me bibiyar waɗannan shi ake kira ahlus sunna domin manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rashidun ubangiji yace yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh gaya musu ranar da fuskoki za su yi fari wasu kuma su yi baki abdullahi dan abbas gwani na gwanaye wajen sanin fassarar qur'ani wanda manzo Allah da kansa ya bashi awadi ya masa shaida da yazo fassara wannan ayar yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh sai yace tabyaddu wujuhu ahli sunna ranar da fuskar ahlus sunna za ta yi fari to kaga ya nuna kenan tun a zamanin sahabbai akwai sunan me as-sunna da ahlus sunna to wannan kadai ya ishi sunna alfari sahabbai sun san da sunna su ne ma ahlus sunnan farko kuma su suke kiran kansu da ahlus sunna amma duk wanda ba haka ba to bakon haure ne amma saboda rashin kunya wani sai ya zo ya ne wa ahlus sunna gori wai su ne baki kai ne bako da sunanka ba a san shi ba ma a zamanin annabi shehun kama sai da annabi ya bar duniya da shekara 1000 aka haife shi dariƙar taka kwana-kwanan nan aka fara yinta amma sunna yau sama da shekara 1500 manzo Allah ya kawo ta kuma ake yinta to sannan mu sani shi sunna ba suna bane aiki ne karkarin ka tutiyar kai ahlus sunna ne amma kuma baka yin aiki da sunnar a'a aikin ake so kuma mutum inda yana aiki da sunna ko bai kira kansa da sunan ahlus sunna ba sunansa me ahlus sunna ahlus sunna aiki ne kudirin zuci ka kudirce irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kudirce irin abinda sahabbai suka kudirce game da haƙƙin Allah game da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da addinin musulunci da haka shi manhaji na sunna ya game komai da komai kudirin zuci ayyukan gabbai furucin baka an gane ko da haka dahawi yace wannan littafi ambato ne na aqidar ahlus sunna wal jamaa da kuma jamaa jamaa sune sahabbai kamar yadda yazo a hadisin huzaifa ilzimil jamaata wa imamahum hadisin huzaifa wanda in ban manta ba mun karanta shi a cikin al-lu'lu' wal marjan ko ko muna tsaka da karatun sa inda huzaifa yace kanan nasu yasaluna rasulullahi anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata ayyudrikani mutane sun kasance yana nufin sahabbai suna tambayar annabi alkhairai ni kuma sai nake tambayar sa sharri dan gudun kada sharrin ya cin mun to daga cikin tambayoyin da annabi ya amsa wa huzaifa bayan ya ce masa bayan wannan alherin da ka zo mana akwai wani sharri zai zo yace eh zai zo sai yace akwai waɗanda za su zo suna kiran mutane zuwa ga wutar jahannama duk wanda ya bi shi za su jefa shi a ciki sai huzaifa yace da annabi to me zan yi sai yace ilzimil jama'ata wa imamahum, ai jama'atul muslimin, je ka kai ruku da jama'ar muslimi da shugaban su. Sai ya ce idan kuma babu jama'a fa, mana a lokacin musulmi ba su da shugabanci, sai ya ce to ka nisanci duk waɗannan kungiyoyi wanda suke kira zuwa ga wutar jahannama, wanda suka saba wa annabi da sahabbansa a kudirin zuci, suka saba wa annabi da sahabbansa a ayyukan gabbai, suka saba wa annabi da sahabbansa a maganganun baka. Kaji mutum ya faɗi maganar da babu ita a littafi, duk juyin duniya ba za ka same ta a littafi ba. Shi ya kirkiri kayansa kamar cewa Allah yana ko ina, ba za ka taɓa samun wannan kalmar ba a cikin hadisai, babu ita kwata-kwata. Ba za ka taɓa samun ta ba a cikin maganganun sahabbai da tabi'ai, babu ita kwata-kwata. Daga baya kawai wasu suka kirkire ta, ai Allah yana ko ina. Abinda sahabbai suka sani shine Allah yana sama. Shi Qur'ani ya faɗa Ar-Rahmanu 'alal arshis tawa, shine abinda manzon Allah ya faɗa Allahu ya tambayi wata jariya a hadisin Muawiya ibn Hakim as-Sulami, aina Allah, tace fis sama. Wannan shi aka sani a maganganun annabi, shine abinda aka samu a maganganun sahabbai da tabi'ai, shine abinda Imam Malik yace Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan. Allah yana sama amma ilmin sa yana ko ina, ba inda bai da ilimi, ba abinda yake gudana a wani waje bai sani ba, amma da zatin sa dai yana sama. To wannan shine asalin abinda aka ji daga bakin sahabbai. Amma duk wanda zai zo ya ce maka a'a Allah yana ko ina, sai ka ce masa kawo min hadisin Allah yana ko ina, kawo min ayar da tace Allah yana ko ina. Ko da ayar ya kawo maka, sai ka ce to waye fassara da wannan fassara taka cikin sahabbai. An gane ko? Domin cewa wa huwa ma'ahum aina ma kanu baya nuna cewa Allah yana ko ina da zatin sa. Ba wani sahabi da ya fassara da haka, ba inda manzo Allah ya fassara da haka. Da haka shi yasa malamai suka ce wa huwa ma'ahum aina ma kanu bi ilmihi, ma iya ce ilmiya. Qur'anin ma ya tabbatar da haka, alam tara anna Allah ya'lamu, magana ake ta ilmi. Ma fis samawati wa fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu sannan thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allaha bikulli shay'in 'alim. Kaga magana ce ta ilmi, an fara da ya'lamu an kare da 'alim. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, ma iya ce ilmiya. Shine Imam Malik yace Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan. Shine Allah yace ala ya'lamu man khalaqa huwa al-latiful khabir wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Duk abin da ke faruwa a duniya Allah yana sanye da shi, amma Allah yana sama da zatin sa, ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi. Yace ala madhhabi fuqaha al-milla, kuma wannan aqidat ta ahlus sunna wal jamaa akan mazhaban nan ta malaman fiqhu na wannan addini, malaman fiqhun musulunci sanannu ne, musamman manya-manya daga cikin su masu mazhabobi guda hudu da Allah ya yi musu albarka ta dare ta sauran. Abu Hanifa shine babban su. Abu Hanifa tabi'i ne, ya ga sahabbai. Amma Maliku ba tabi'i bane, tabi'ut tabi'i ne, shi bai ga sahabbai ba sai dai ƴaƴan sahabbai. Da haka Abu Hanifa cikin malaman mazhabobi shi yafi kowa shekaru mai yawa, shi yafi kowa dadewa, shi yazo a farko. Me biye masa sai Malik, me biye masa sai Shafi'i, me biye masa sai Ahmadu dan Hanbali. To bisa ga fahimtar waɗannan malamai, waɗannan malamai Allah ya musu albarka a duniya, duk duniya ana bautawa Allah ne da fatawoyinsu, da sharhin da suka yi wa Qur'ani, da sharhin da suka yi wa me hadisai. Duk mutum a duniya in dai kaga yana ibada, ko dai yana bin mazhaba Imam Abu Hanifa ne, ko ta Maliku, ko ta Shafi'i, ko tawa, ko ta Ahmad, Allah ya musu albarka. To wannan kadai shi yake nuna maka Allah ya karbi ayyukansu, Allah ya yadda da su, domin ba yadda za a yi Allah ya bar aikin su tsawon wannan lokaci na alkhairi ya wanzu in bai karbe shi ba. Daya kenan. Na biyu, ba yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya dora al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kacokan akan bin hanyar waɗannan mutane ta fatawar ilimi, kuma alhalin hanyar batacciya ce, Allah ba zai haka ba. An gane ko? to da haka Allah subhanahu wataala ya nuna a zahiri yayi musu albarka ya karba ayyukan su kuma ya wanzar da ambatan su a baya domin yau Imam Abu Hanifa rabuwarsa da duniya sama da shekara 1300 haka Imam Malik sama da shekara 1300 amma in ana maganar Maliku ko Shafi'i ko Abu Hanifa sai ka dauka zaka ganshi a Dala in ka shiga Kano sai ka dauka in ka je Kwarbai Azariya zaka tadda shi sai ka dauka in ka je kofar Soro a Katsina zaka tadda shi amma ko zuwa kasashen nan namu ma basu zo ba amma sun fi da yawa daga cikin yan kasan namu suna yanzu wannan sarki ne sunansa ya kai na Imam Malik babu shi ba wai a Najeriya ba a duniya mutane sun fi sanin Maliku sama da sanin sarakunan duniya to albarka ce da Allah subhanahu wataala ya masa Maliku ya rayu a zamanin da babu jarida ballanta na kace an yi ta yada labaran sa ne a jarida shi yasa aka san shi a duniya bai yi trending ba irin na social media dan a zamanin sa babu bal hasali ma Maliku bai taba barin garin Madina ba sai sau daya rayuwarsa ko tafiya shi bai taba yi ba sau daya yayi tafiya ya je Makka ya aikin haji ya dawo daga nan shikenan a Madina yayi karatun sa a Madina yake da malamai a Madina shi ma ya zama malami ya karantar duk inda kaji labarin sa Allah ne ya kai kuma babu tauraron dan adam a zamanin babu wayar tarho bale kace kana da lambar sa kun taba waya a'a to wannan yake nuna maka albarka da karkuwa da Allah ya yi musu me ya ja wannan ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi in kana so ambatan ka yanzu a duniya to shuka alheri kuma musamman alherin ta fuskar yada da'awa da karantar da ilimi babu abin da ke daukaka darajar mutum ya yada shi a duniya kamar wannan an gane ko to da haka dai yace ala mazhabi fuqaha'il milla bisa ga mazhabar malaman fiqhun nan na addinin musulunci lafazin fuqaha jam'i ne na faqih in aka ce faqihu ana nufin masanin fiqhu daga alfiqhu ne bi ma'ana alfahmu fahinta قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بمعنى يفهموا قولي وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يرجعون حديث من قال يجي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين duk wanda Allah yake son sa da alheri sai ya bashi fahimtar addini da haka idan Allah ya baka fahimtar addini to yana nufin yana son ka da alkhairi kenan to sannan kalmar almilla idan aka ce almilla ana nufin tafarkin musulunci nan an sawa milla alif da lam ma'arifa dan ya zamo sanannen abu ana nufin almillal ma'ahuda al'ahda zihni tafarkin nan sananne wanda duk kwakwalan masu sani sun san shi shine tafarkin musulunci wanda Allah ya kira shi da millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu qul sadaqa allah fattabi'u millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin da haka almilla ana nufin addinin musulunci to su waye fuqaha'ul islam din ko fuqaha'ul milla din sai ce abi hanifata na farkon su Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit Nu'man dan Thabit Abu Hanifa al-kunyarsa ce amma sunan sa ne yanka shine An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi mutumin Kufa ta kasar Iraki to sannan wa Abu Yusuf da kuma Abi Yusuf At-Tanisi Abu Yusuf At-Tanisi almajirin Imam Malik ne shi ma Abu Yusuf al-kunyarsa ce amma sunan sa ne yanka shine Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari to sannan wa Abi Abdullah da kuma Abu Abdullah Muhammad ibn Hasan al-Shaybani Muhammad dan Hasan al-Shaybani Muhammad ibn Hasan al-Shaybani almajirin Abu Hanifa ne haka ma Abu Yusuf At-Tanisi almajirin Abu Hanifa ne amma kuma dukkanin su sun yi karatu a wajen Imam Malik shi yasa ake musu ake wa shi Abu abin nan Abu al-Hasan al-Shaybani Muhammad ibn Hasan al-Shaybani kai akan masa laqabi da sahibul mazhabaini mai mazhaba guda biyu yayi mazhabar Abu Hanifa kuma yayi mazhabar Malik yayi karatu a wajen Abu Hanifa kuma yayi karatu a wajen Malik yana da ruwaya ma ta muwadda kuma muwaddarsa ita tafi kowace muwadda inganci domin shi an yi sauka ba ɗaya ba ba biyu ba da shi a makarantar Imam Malik wajen karatun muwatta, domin da Imam Malik ya gama rubuta muwatta sai kuma yazo yake karantar da kayarsa da kansa. To wannan karatun da yake yi anan yake cire wasu hadisan, yake canja wasu fatawoyin. To shi Imam Muhammad ibn Hassan al-Shaybani har ƙarshen rayuwar Malik ya kasance tare da shi yana bibiyar karatun muwatta. Shi yasa zaka ga muwaddarsa ita ce karaman muwatta, girman ta bai furi ya da salihin ba, bai fi bulugul maram ba, amma kuma ta fi dukkan sauran muwaddodin inganci. Asahhul muwatta'at shine ruwayar Muhammad ibn Hassan al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in, yaddar Allah ta ƙara tabbata a gare su baki ɗayan su. Kalmar radiyallahu anhum asali bisa ga ijma'in malamai sahabbai ake gayawa. Shi kuma sahabi in ka ce radiyallahu anhu, labari kake bayarwa game da shi ba wai roƙa masa kake ba. Ku gane bambancin roƙa masa da kuma labari. Idan yanzu ka ce Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, ma'ana labari kake cewa Allah ya yadda da shi, domin already din Allah ya yadda da dukkan sahabbai. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هذا الله يدرس. لقد رضي الله عن المؤمنين صحابيك يا نبي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. To da ka idan ka kira sahabi ka ce radiyallahu anhu, ma'ana wanda Allah ya yadda da shi. To amma wanda ba sahabi ba in ka ce wane wane radiyallahu anhu, ma'ana addu'a kake masa Allah ya yadda da shi. An gane ko? To shi kansa wannan kalmar ta radiyallahu anhu a gaya wa wani wanda ba sahabi ba, malamai suna da ja. Akwai malaman da suke ganin bai kamata ba, wannan title ne na sahabbai. To shi yasa zaka ga ahlus sunna ba sa gaya wa wani radiyallahu anhu sewa sai sahabbai, domin su sahabbai Allah ne ya faɗa qaulan wahidan. Amma sauran wanda ba sahabbai ba, ko Imam Malik ahlus sunna ba sa cewa radiyallahu anhu, sai dai suke me rahimahullahu, Allah ya ji kansa. Dan a nuna maka darajar sahabbai ta dare ta kowa, hatta title wanda ake gaya wa sahabbai bai kamata a gaya wa kowa ba. Kamar annabi ne za a ce annabi alaihi salam ko sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunna ba sa gaya wani in ba annabi ba wannan. Amma ka lura da kyau waɗanda ba ahlus sunna ba, ƴan taci barkatai, ƴan arabta, sai su ce shehu wani radiyallahu anhu, Abubakar ma radiyallahu anhu, Umar ma radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu, sayyada wanci a wajensu radiyallahu anha, Aisha radiyallahu, to taya zamu bambance tsakanin baccin makaho da farkawarsa? Ƴan ka ce shehu wani wanda yazo ya dasa wata bid'a, shi ma radiyallahu anhu. Abubakar wanda ya zama halifan annabi radiyallahu anhu, to ya zamu bambance ta Abubakar da ta wancan? Kaga anan akwai fojari, akwai tazwir, akwai almundana, akwai algus. Da haka kowa a gaya masa sunan da ya kamace shi, a rinka wawwarewa ana bambancewa. In annabi ne alaihi salam ko sallallahu alaihi wasallam, in sahabi ne radiyallahu anhu, in wanda ba sahabi bane rahimahullahu. An gane ko? To wannan shine daidai da daidai, cif-cif da cif-cif. To da ka yace ridwanullahi alaihim ajma'ina, yaddar Allah ta tabbata gare su baki ɗayan su. To anan al-Imam al-Tahawi ya kawo abin da shine khilafu al-ijma, sabanin abin da malamai suka hada kai, cewa ana iya gaya wa wani wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu. To anan Imam Ash-Shahawi ya gaya wasu Abu Hanifa radiyallahu anhum tare da cewa ba sahabbai bane ba. To amma mu gane, ko da ka gaya wani wanda ba sahabi ba, to kasancewa radiyallahu anhu ta sahabi tana da bambanci da radiyallahu anhu ta wanda ba sahabi ba. Ta sahabi shaida Allah ce, labari ne. Amma ta wanda ba sahabi ba, kowa ya shi a duniya roƙa masa kake, shi ma Allah ya yadda da shi, amma ba Allah ne ya ce ya yadda da shi ba. Sai ce wa ma ya ataqiduna, da duk abin da su malaman musulunci suke kudirce da shi a zuci, min usulid dini, na tushen addini. Lafazun usul jam'i ne na asl, asl shine tushen abu. Ma yubna alaihi ghairuhu, wal far'u ma yubna ala ghairihi, amma shi al-aslu shine abinda ake dora wani abu akan sa, shi kuma reshe shine wanda ake dora shi akan wanin sa. Kamar yadda malaman usulul fiqh suka ce al-aslu ma yubna alayhi ghairuhu wal far'u ma yubna ala ghairihi. To da haka ne daga ginshikan addini, tussan addini, shikashikan addini. Da haka addini yana da usul, shikashikai, ginshikai, wanda manzo Allah ya faɗa buniyal islamu ala khams, an gina musulunci akan shikashikai guda biyar. To waɗannan sune usuluddin, sune asasuddin, an gane ko? Sune da'aimuddin, an gane ko? To da ka yace dangane da abin da magabata suke kudircewa a zuci na daga shikashikan addini, waya dinuna bihi rabbal alamin, kuma suke bautawa ubangijin talikai da shi, domin kudirin zuci ma ibada ce. Ba a yadda baka kudirce wani abu a zuciyarka sai abin da Allah ya yadda ka kudirce, domin zuciya tana da aiki, aikin ta shine mai kudiri, harshe yana da aiki, aikin sa shine furci, gabbai na zahiri suna da aiki, aikin su shine motsi da abin da Allah ya ce, ko kamewa gabaran abin da Allah ya ce a kame gabaran sa. To da haka mu sani addini akwai ayyukan zuci a ciki, akwai furcin baka a ciki, akwai kuma ayyukan gabbai na zahiri. To dukkan waɗannan abubuwan baki ɗaya dole ne ka yi su yadda Allah ya ce, dole ne ka yi su yadda annabi ya koyar, dole ne ka yi su yadda sahabbai suka kwaikwayo daga annabi. Me ka kudirce a zuciyarka game da Allah ya zama daidai da abin da annabi ya ce a kudirce ne? Me ka kudirce a zuciyarka game da Allah ya zama irin yadda sahabbai suka kudirce ne? Me za ka faɗawa game da annabi ya zama irin abin da sahabbai suke faɗa ne? Me za ka faɗa game da Allah ya zama irin abin da Allah annabi ya faɗa ne? Domin cikin bayin Allah ba wanda ya kai sanin Allah kamar manzon Allah, kamar yadda cikin sahabbai, cikin halittu ba wanda ya kai sahabban annabi sanin sa. To da haka duk abin da annabi ya faɗa game da Allah wannan shine daidai, domin yafi kowa sanin Allah. Kuma duk abin da sahabbai suka faɗa game da manzon Allah wannan shine daidai, domin yafi me? Sun fi kowa sanin manzon Allah, kuma sun fi kowa girmama shi. Kamar yadda shi ma annabin da yafi kowa sanin Allah, kuma shi yafi kowa girmama Allah. Shi yasa duk abin da annabi ya faɗa game da Allah wannan shine daidai, ko ka sani ko baka sani ba, ko zuciyarka ta dauka ko bata dauka ba. Abin da ya zama wajibi shine ka tirsasa ta dauka. Duk abin da sahabbai suka faɗa game da manzon Allah wannan shine daidai, shine girmama manzon Allah, dan sun fi ka sanin sa, sun fi ka girmama shi. Ko zuciyarka ta yadda ko bata yadda ba, ko hankalinka ya dauka ko bai dauka ba, abin da ya zama wajibi shine ka tirsasa hankalinka ya dauka. Domin Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah ya ce wallahi ba za su taba imani ba sai sun baka wuka da nama cikin duk abin da yake gudana tsakanin su, wani da wani sun yi jayayya. Me annabi ya ce? Da annabi ya faɗa an gama. Sannan Allah ya ce thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kuma in ka zartar da hukunci kada wani ya ji kaikayi a zuciyarka, a zuciyarsa abin da ka faɗa shine daidai. Wa yusallimu taslima, kuma su miƙa wuya, matukar miƙawa. To kaga wannan shine addini. Amma ba ka ce ai a garinku kaza da kaza kaza ake yi ba, da haka ba zai yiwu ba a addini, sai abin da ya daidai da kwakwalwarka, sai abin da ya daidai da hankalinka. Abinda naga wancan profesan kama-kaman yake faɗa, wai hadisi komin ingancin sa in ya taba janibin annabi, to ya za a yi hadisi ya inganta ya taba janibin annabi banda shirmanka? Shi yasa dan uwansa a dariƙa wanda ya fi shi natsuwa, duk da shi ba a ce masa profesa, amma yana da ilimi, yana da fahimta, saboda in kana da ilimi, ilimi zai saita ka. Amma in shaida zurce da kai, sai kai ta fakamniya, sai ka zama kamar soso a kan ruwa, yau kana can gobe kana can, kana ta tangal-tangal. Dan uwansa Allah yake yasa ya bashi amsa da kansa, yace mu gane muna cikin hadari, kuma wannan abin yafi faruwa a cikin mu sufaye, ya faɗa su yake nufi ba fani ba. Yace wannan abin yafi faruwa a cikin mu, sai ka zo kana cewa wai da hadisin da ya taba mutuncin annabi ayi wurgi da shi. Yace kuma wanda kake gayawa jahilin da ko sunansa bai iya rubutawa ba, yanzu an ɗora yara akan keken bera da hauka, wai kawai hadisi in bai musu a hankalin su ba, su ba su yadda ba, kuma suna iya zagin kowane sahabi ne ya faɗi hadisin, saboda kawai su wai bai kama hankalinsu ba. bai kama hankalin su ba a samu malaman musulunci tun daga kan sahabbai har yau su fadi magana wani yaron da bai gama koyan tsarki ba yazo ya ce ƙarya ne duk wannan magana ta taba janibin annabi wai shi yanzu shi ya san janibin annabi duk ɗan can ba su san janibin annabi ba ba san janibin annabi ba jiya wani bawan Allah cikin girmamawa kun san muna tattaunawa akan hadisin ummu haram hadisin ummu haram to amma wani dan dariƙa cikin girmamawa da mutuntawa yayi mun magana ta ladabi yayi mun magana ta mutuntaka kuma yanzu hanna bashi dama zai zo mu tattauna wallahi daga jiya zuwa yau na ajalin tattafai akan teburi na karatu sun fi mujalladi 10 yanzu ma aka kawo mun buhu guda ina tarawa zai zo zami zai zo min da nasa wanda ya fassara hadisin ummu haram da cewa cin mutuncin annabi akai tun daga kan sahabbai har yau amma yara an dora su akan keken bera suna ta shirme suna ta hayaniya suna ta hargowa kuma da yawan waɗanda suke dora su akan wannan shiriritar wallahi su matallahi rawanin malinta suka daura amma wallahi ba malamai bane ba inda sun leka waɗannan littattafan sun gano waɗannan maganganun na malamai ba za su yi wannan giggiwar faɗar wannan magana ba domin sun san kirb za a kama su kuma na faɗa na ƙara faɗa duk wanda ya isa kar ya rinka fassara hadisai da kansa ya ɗauko littafi ya nuna ya ce gashi malam wane ne ya faɗa to sai mu san fassarar ba daga aljihunka ka fito da ita ba amma fassara in dai daga aljihunka ka fito da ita to billahi allazi baka isa ka fito da ita daga littafi ba za ta fito ba sai ka zama aminti 10 aminti 10 saboda ba za ta fito ba amma a ƙasa da minti 10 wallahi zan iya fito maka da littattafai 10 a ƙasa da minti 10 da suka fassara hadisin ummu haram kuma fassara guda daya fassara guda daya duk abin da na faɗa yau ina da reference ina da shi a je to amma idan mutum ya biyo ta hanyar ladabi da mutuntaka yayi magana ta ilimi sai ka amsa masa amma idan kai magana ta ilimi wani yayi maka magana shashanci yayi maka tashanci to kai ma sai ka ara hannu ko ba haka ba sai ka ara hannu ka mayar masa wannan ita ce ka'ida fa manita da alaikum fa tadu alaihi bi muslima atada alaikum duk wanda ya saka maka hannu ya aro hannu to kai ma ara hannu a kansa idan an yi ragar sai a zo a natsu yanzu har yanzu kalubalen da muke yana nan ba mu janye ba mahaifinka ya fassara ashafa a cikin ashafa akwai hadisin an yi wa annabi sihiri alqadi iyal me ya fassara hadisin da shi dauko mana fassarar babanka a cassette ka danna mu ji me ya fassara da shi mahaifinka ya fassara sahihi muslim ni nan na halarci karatun sa na sahihi muslim na san lokacin da ake yi dauko mana fassarar sa ta sahihi muslim a daidai hadisin Anas da ummu haram mu ji wace fassara yayi waɗannan kalubalen bi kadai muke nema daga wajenka to sannan in ka isa wallahi duk inda ka shirya mun shirya za mu zo da littattafai ka zo da naka a daga a nuna me ta kawo maka malaman musulunci bila adadin wanda ko giyar wake kake sha ƙaryarka ta sha ƙarya ka ce waɗannan maƙiya annabi ne ƙaryarka ta sha ƙarya to da haka ake ilimi Allah ya san za mu sabani a ilimi amma sai ya gaya mana ina mafita fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuka yi sabani a cikin addini to ku koma ga Allah sai a koma Qur'ani aya kaza ita tace kaza ga hadisi kaza da ya fassara ayar ga fassarar da annabi ya bata ga fassarar da sahabbai suka bata shikenan sai a raba gaddama amma ka kawo aya ka kawo hadisi ka kawo fassarar malamai amma an dora yara akan keken bera ba su da bakin magana ta ilimi sai dai su yi ta hayaniya ka ce wani wani kaza ya ce kaza to mu dai duk da haka ba mu yarda ba yasa Imamu Shafi ya ce ba mu taba jayayya da jahili ba sai ya kure ni saboda duk lokacin da kake jayayya da jahili sai ka gama kawo rafaran a ƙarshe abin da zai ce maka to ni ban yarda ba sai a zaka yi da shi ya gama da kai naga wani daga cikin irin yaran wai to ai ka ce alqadi iyal ya ce ummu haramin yar uwa annabi ce to yanzu kawo mana salsalata ta ina ta hadu da annabi yoni zaka tambaya salsalata alqadi iyal din zaka je ka tambaya she fada yoni da nake Kano a Bacira yaushe zan san salsalata amma alqadi iyal shi ya rubuta a littafin sa kuma ba shi ba kafin sa duk malaman mus Ibn Abdul Barri a cikin tamhid yace ba ma musulmin da zai yi zaton ba yar uwarsa bace domin ba zai yi annabi wannan da wannan matar da ya zama ba yar uwarsa ba duk malaman musulunci aka suka rubuta Nawawi a sharhi sahih Muslim Al-Qadi iyal a sharhi sahih Muslim Ikmalul Mu'lim Ibn Abdul Barr a tamhid Ibn Hajar a cikin Fathul Bari Baji a cikin Al-Muntaka duk waɗannan malaman musulunci duk haka suka faɗa to yanzu ya jira na yake kuma in ce to ta waje kaza da waje kaza suka haɗu ai walaysa yasbutu fil azhani shay'un idha hataja an-naharu ila dalili ai in rana ta fito a tsakiyar wuni wai ba za ka yadda da ita ba sai an gaya maka hujja cewa wannan rana ce to ba abin da za ka yadda da shi ai ba abin da kuma za ka yadda da shi a yanzu kuma in na gaya masa salsalar cha zai to sai kuma ka kai ni gidanta kaga aiki ai kuma aiki ya kama kaga wannan shine ilimi ko shirme da shiririta kuma me yasa da muka yi magana ta kalubale aka sako yara shi gabotarin ya fito mana ai ya san ba zai iya ba ai ramin da zurfi ba zai iya ba wallahi sai dai a turo yara su zage zage amma shi da muka yi wa kalubalan in ya isa ya amsa in dai yana da lokacin da zai fito ya zagi mutane in yana da lokacin da zai fito ya zagi mutane to ya kamata ya samu lokacin da zai dauki littafi kuma ya kafa hujja da shi amma sai mai magana da littafi kawai sai ku zo ku tara yara ku yi majalisi ku yi kada kada ku yi raye-raye kida awa daya magana ilimi in akwai minti biyu zagi minti 18 kun hada cassette kawai da haka za addini addini ba zai yi da haka ba ya kamata mabiyan ku su gane shiriri ta kuke yi fa in kida za a yi sai a kwana ana yi karatu in an ta karkare da kyar ayi na minti biyu zagi kuma da shari ga ahlus sunna minti 18 kaga in ka hada minti 70 an samu kasin mai 90 lokacin kasin mai zare shine fa abin da ake ta yi dan Allah addini zai yi da haka ai ba a gane malami da gaske kuma gaskiya yake so ya kare sai lokacin da aka ce masa in ka isa yi an gane ko sai lokacin da aka ce in ka isa yi to anan ake gane malami da gaskiya karantu sai ta fito da littattafai ya ta fito da littattafai yanzu gashi mun baka guda biyar duk akwai wannan hadisan a cikin waɗannan littattafan je ka ga fassarar da malamai suka yi mata fassarar da malamai suka yi mata a yau cikin wani bincike da nayi yanzu dukkaninku in kuna da waya ku shiga Google in dai kuna da keyboard na Arabic waya ku tana typing din Arabic to idan kuka shiga Google ku rubuta tufli ra'asahu tufli ra'asahu kawai haka za ku rubuta ku ga me Google zai muku Google zai watso muku kalmar tana bubbincika kansa me ake nufi da ita wanda yazo a hadisin ummu haram din daga ciki yau cikin binciken da na a internet akwai wani website shi website din na likitoci ne kadai suka yi magana akan kwarkwata da asalin al'adar larabawa da kwarkwata suka ce duk mutanen da suke rayuwa a sahara sun fi kowa saurin kwarkwata kuma kwarkwata ba ta da alaka da kazanta ko kadan kwarkwata ba ta da alaka da kazanta tana daga cikin kwari masu saurin yaduwa a cikin mutane sannan idan wai kwarkwata ta kama ka dan kai ta wanka wankan baya kashe ta ita ba ta da alaka da tsafta ba ta da alaka da ba ta da alaka da kazanta kana iya samun cikakken mai tsafta yana ne yana da kwarkwata duk wannan binciken yana nan an rubuta shi sama da shekaru aru a cikin website bayan wanda malaman musulunci suka rubuta dubunnan shekaru a cikin littattafai amma duk waɗannan binciken da mutane suka yi na ilimi kawai wani sai ya zo ya sa kafa ya take saboda wani mashirmaci a garin su ya ce bai yadda ba bai fa yadda ba amma babu hujja bai yadda ba amma babu hujja sai ka kawo mana wani daga cikin magabata da shi kuma yace a'a ba kaza bane kaza ne kul hal inda kum min ilmin fatukhrijuhu lana Allah ya sa mu gane da ka san riga sun bude kofar shari kuma tana neman ta ci su domin su take kima su suka bude kofar nan ta tatsinanci musan hadisan annabi su suka fara cewa hadisi kaza ba su yadda ba hadisi kaza ba su yadda ba su da zaba suke yi to ga wanda ya fi su hauka shi yazo ya ce duka ne ma bai yadda ba babu hadisin yazo ya ce wai ɗan shi'a da suke cewa wani sayyidina husaini an kashe wani wani ƙarya ne ina ayat take wai kashe wani kaga da ɗan shi'a supporting ɗinsa suke yi ba ai ne musu fada da yin izala ba su ma yan ɗariƙa supporting sa suke ba ai ne musu fada da yin izala ba to yazo ya ce ƙarya ne ba wani imana ta babban mahaukaci ai su kananan mahaukata ne ga ubansu da daka dai mu sani ya ƴan uwa masu albarka addinin musulunci babu abin da bai tanadar ba kudirin zuci ayyukan gabbai an gane ko furucin baka komai shi yasa malam mai ahlari a farkon ahlari sai yace wala qaulun wala amalun illa bin niyya wala qaulun wala amalun wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnah yace awwalu ma yajibu ala al mukallafi tasihu imani farkon abin da ya wajaba akan balagagge inganta imaninsa to sai ta kawo abubuwan sai yace to ka sani wala qaulun a musulunci ba a magana wala amalun ba a aiki illa bin niyya sai da niyya ma'ana innamal a'malu bin niyya to sannan wala qaulun wala amalun wala niyya illa bi muwafaqati sunna ba a magana ba a kudirin zuci ba a kudirtar niyya sai wacce ta dace da me sunna wannan shine musulunci wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo mana da shi Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta ya ubangiji ka raba mu da son zuciya saboda lokaci ya za mu tsaya wannan gaba idan Allah ya kai mu mako na gaba sai mu tashi naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillahi inna allaha wahidul la sharika la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh